This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkanmu da dare, da fatan an wuni lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirinmu na daren yau Lahadi, 8 ga watan Satumba, shekarar 2024. A cikin shirin na yanzu za ku ji Grace Alheri Abdi ɗauke da shirin Kallabi, shirin da kan maida hankali akan al'amura daban-daban na rayuwa da suka shafi rayuwar mata. Amma kamin ta shigo sai a gyara zama a saurari cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. An harba wasu 'yan Isra'ila su uku har lahira a yau Lahadi akan iyakar yamma da kogin Jordan da kasar Jordan a wani hari da ga dukkan alama ke da alaka da yakin da aka kwashe watanni 11 ana yi a Gaza, a cewar jami'an Isra'ila. Sojojin sun ce dan bindigar da ya kai harin daga yankin kasar Jordan ya tunkari gadar mashigin Allenby a cikin wata babbar mota, inda ya bude wuta akan jami'an tsaron Isra'ila waɗanda su kuma suka kashe maharan a musayar wutar da ta auku. An ce mutanen uku da aka kashe farar hula ne 'yan Isra'ila. Hukumar aikin gaggawa da ceto ta Magen David Adom ta Isra'ila ta ce duka mutanen maza ne da suka haura shekaru 50. Kasar Jordan na gudanar da bincike akan lamarin, kamar yadda kafar yada labaranta ta Petra ta bayyana. Kasar ta Larabawa da ke kawance da kasashen yammacin duniya ta yi sulhu da Isra'ila a shekarar 1994, amma kuma tana yawan caccakar manufofin Isra'ila akan Falasɗinawa. A gefe guda kuma, a yau Lahadi, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sha alwashin ci gaba da yakin da yake yi da mayakan Hamas a Gaza, yayin da rikicin ke gab da cika shekara daya da fara shi. Yana mai cewa kasarsa na kewaye da masu mummunar aqida daga Iran. Da yake magana a wani taron mako-mako da manyan jami'an gwamnatinsa, shugaban na Isra'ila ya yi Allah wale da sabon tashin hankalin da ya auku a gabas ta tsakiya, wato harin da dan bindiga ya kai inda ya kashe 'yan Isra'ila uku a mashigin Allenby da ke tsakanin iyakar yamma da kogin Jordan da kasar Jordan. A halin da ake ciki kuma a Gaza, wani hari da Isra'ila ta kai ta sama ya kashe mutane 5, ciki har da mata 2 da kananan yara 2 da wani babban jami'in tsaron sa kai. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon dan takarar shugabancin kasar Venezuela daga jam'iyyar adawa Edmundo Gonzalez ya yi gudun hijira bayan da ya samu mafaka a kasar Spain, lamarin da miliyoyin mutane magoya bayansa ba su ji dadin sa ba, waɗanda ke fatan ganin ya fara yakin neman zaɓe don kawo ƙarshen mulkin jam'iyya ɗaya da aka shafe shekaru 20 ana yi a kasar. Mataimakiyar shugaban Venezuela Delcy Rodriguez ita ce ta sanar da tserewar ban mamakin da Gonzalez ya yi, wanda 'yan adawa kasar Venezuela da wasu gwamnatocin kasashen ƙetare da yawa suke gani shi ne ya lashe zaben shugaban kasa da aka yi a watan Yulin da ya wuce. Ta ce gwamnatin kasar ta yanke shawarar ba Gonzalez damar ficewa daga kasar 'yan kwanaki bayan da gwamnatin ta ba da umarnin a kama shi don dawo da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar. Fafaroma Francis ya je tsibirin Papua New Guinea da ke kudu maso yammacin tekun Pacific a yau Lahadi don ziyartar mabiya 100 karkatolika da ke zama a ɗaya daga cikin yankuna mafi nisa da sauran jama'a a duniya, inda ya kai musu magunguna da kayan jinya da ma wasu kayayyakin agaji. A cikin jirgin sama mai lamba C-130 na dakon kayayyaki da rundunar sojojin sama ta Royal Australian ta samar, wanda ya yi tafiyar kilomita 1,000, Francis ya isa garin Vanimu mai yawan al'umma kusan 12,000 a yankin arewa maso yammacin tsibirin Papua New Guinea, inda babu ruwan famfo kuma ake fuskantar rashin wadatacciyar wutar lantarki. Fafaroma dan shekaru 87 ya kai daruruwan kilogram din kayayyaki don taimakawa al'ummar yankin, a cewar kakakin Fadar Vatican Matteo Bruni.
labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Sauraro yanzu kuma lokaci yayi da zan barku da Grace Alheri Abdu a cikin shirin Kallabi.
Inda ka dauko abun to ba za ka rasa wasu masu tunani daban akan abun ba. Yawancin wayannan matan da muke dan babba su kudade dan kadan haka dai biyu uku zaka ga wasu suna rashin maido da kudi kamar yadda muka tsara sai mun tabi wani gun masa dai mu cika.
Kallabin shirin ta wannan makon ƴan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma. Kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka fara nazarin darasin da mata a kasashen nahiyar Afirka za su iya koya a siyasar Amurka bayan da mataimakiyar shugaban kasa Amurka Kamala Harris ta karbi tikitin tsayawa takarar shugaban kasa karkashin tutar jam'iyyar Democrat. Kamar yadda muka alkawarta, yau za mu dora inda muka tsaya, za mu kuma karasa hirar da muka fara da kallabinmu ta mako. Wata mace da ta kafa kungiyar mata zalla da ke tashi a jihar Kano da waje. Ku biyo mu domin ji ya fi sako. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka fara nazarin darasi da mata a kasashen nahiyar Afirka za su iya koya a siyasar Amurka bayan da mataimakiyar shugaban kasa Amurka Kamala Harris ta karbi tikitin tsayawa takarar shugaban kasa karkashin tutar jam'iyyar Democrat. Za mu dora inda muka tsaya, za mu kuma karasa hirar da muka fara da kallabinmu ta mako wata mace da ta kafa kungiyar mata zalla da ke tashi a jihar Kano da waje. Ku biyo mu domin ji ya fi sako. Sai da mataimakiyar shugaban kasa Amurka Kamala Harris a matsayin yar takarar jam'iyyar Democrat, wani buri da mata a Najeriya da sauran kasashen nahiyar Afirka da dama suka dade suna neman cimma, ya kara zaburar da mata da karfafa musu gwiwa a fafutukar ganin an dama da su a harkokin gudanar da mulki. Yau ma shirin Kallabi yana tare da Madam Helen Bako da ke zaune a jihar California, inda Kamala Harris ta fito da kuma Hafsatu Yakubu da ke Chicago, birnin da jam'iyyar Democrat ta gudanar da babban taronta inda ta tsaida Kamala Harris a matsayin yar takara. Madam Helen tana kan bayani kan yadda takarar Kamala za ta yi tasiri a rayuwar 'ya'ya mata lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu dora kenan yau da kuma nazarin tasirin matan da suke rike da madafun iko a Afirka a rayuwar sauran mata. Ga abin da Madam Helen ke cewa.
Da satin nan wata jika ta tada wucewa sai ta ga Michelle Obama a cikin TV tana ce min wace ce matan nan ne, nace mata Michelle Obama ita ce matan former shugaban kasa, tana magana akan Kamala Harris wanda tana so ta zama shugaban kasa. Wannan jikan shekarun ta hudu, sai nace masa kin gani ke ma za ki iya girma ki zama wannan, ki zama shugaban kasan America idan kina so. Sai ta yi dariya ta ce min to ina Kamala din ba ta ga hotonta ba. To kin ga abin da yasa ina faɗi haka shine mata a Najeriya especially iyaye ku karfafa ƴaƴanku, domin ƴaƴanku ku ne wayanda suna duba suna za su zama kaman ku, ko zafin aiki ne ko neman shugabanci ne ko makaranta ne. Mata na da matsayi musamman ko ba ga ƴaƴansu mata ba, da ƴan maza ma kowa yana duban mace a gida, mace a society. To ina ganin bambancin abin da ke faruwa a gida kenan da nan, domin a nan sauran mata suna duban halayen sauran iyaye mata da suka tashi sun yi shugabanci, su ma a zuciyansu suna ce kai ni ma ina son zama kaman wannan mace.
To Madam Hafsatu, kin gamsu da rawar da mata a kasashen nahiyar Afirka, misali Najeriya inda kika fito, suke takawa waɗanda aka ba su mukaman shugabanci ko kuma suka samu mukaman shugabanci na siyasa? Akwai mata da suka rike mukaman mataimakan gwamnoni, akwai mata da dama da suka yi ministoci da dai sauransu. Kin gamsu da rawar da suke takawa wajen buɗe ƙofa ga sauran mata?
Gaskiya na gamsu. Wannan farini ne na farin ciki mu mata, wanda da baya baki ganin shi sosai a Najeriya. Kalilan zaki ga sun fito, yawancin ma an sun fito sai ki ji an ce ma ba su ci ba, amma abin da ya cikin shekaru kaɗan da suka wuce abin na canzawa. Kamar wannan gwamnatin na Tinubu, na ga shi ma ya kokari da dama ya sa mata. Kamar minista na da wata minista na ko minister of finance ne ko Tugwanzi Nkwanji waina
ministan kuɗi haka.
Okay. Gaskiya matan nan na yi na'am da yanayin taka rawanta a wannan mulki da ta rike. Gaskiya nan san kilan tana da wani bad side ɗinta, amma gaskiya ta yi kokari. Abu ne wanda mace ce a wurin nan kamar namiji. To ina ganin ita ma in kika dubi record ɗinta, abubuwan da take yi, ina ganin shi yasa har yanzu har ta samu ta kai wannan matsayin. To da dai dama abin da zan ci, kamar inda ita Mrs. Salim ta faɗa, iyaye mata su dinga encouraging ƴaƴansu a gida, suna nuna musu kamar su tashi tsaye. Kamar inda Hillary ta faɗa, Michelle Obama ita ma haka ta faɗa, ita ma Kamala Harris ita ma, duk sun ce maganan iyayensu mata yake ta encouraging ɗinsu. Ni zan ce ba za a tsaya ga iyaye mata kaɗai ba, har da iyaye maza su ma su dinga encouraging ƴaƴansu mata da maza, especially mata, su dinga nuna musu kuma za ku iya, su dinga encouraging ɗinsu. Don kika duba a nan Africa, especially kamar ni zan ce dai Najeriya, in kika duba yawanci ana ganin mata ba su iya rike waɗansu position. To amma idan iyaye maza su ma suna contributing, kar a bar ma mata kaɗai yayi, su dinga nuna ma ƴaƴan kuma za ku iya yi, su dinga encouraging ɗinsu, suna gwaggwada musu abubuwan da ya kamata. Ina ganin mu ma da hankalin Allah ya yadda za mu zo mu kawo yadda Amerika ta kawo yau.
To Madam Helen, akwai waɗanda ke ganin cewa da a ce matan nan da suke samun guraben shugabanci, kama daga mataimakan gwamnoni, kama daga ministoci, kansiloli da dai sauransu, suna kama hannun mata da ke ƙasa, da yawan matan da suke riƙe da guraben shugabanci sun fi haka, me zaki ce game da wannan?
Gaskiya ne, don in ki lura, na kan koma kan ita Kamala Harris, ki lura da mataye da suke fitowa da suke karfafa ta. Inda a ce haka ake yi a gida, ita malama ta faɗa Aliyu ta ce akwai mata da aka zaɓe su a gida ko? In mata ba su fita su karfafa juna, kamar yadda na gani a nan ana karfafawa, Hillary ta fito, Michelle Obama ta fito tana karfafa ita Harris, banda wayannan shugabane wayanda sun nemi shugabanci, akwai kamar Oprah Winfrey ta fito, mata da dama sun fito domin su karfafa juna. Idan da a ce mun yi haka a gida, to na tabbatar cewa mata lalle za su yi nisa a cikin siyasa ko kuwa matsayi a Najeriya. Mu karfafa juna mata wayanda mun samu matsayi, kar mu ce a mun samu matsayi shikenan. Mu fito mu karfafa sauran mata da sun fito za su nemi takaranci, ko ma ba su fito ba, mun gani dai a cikin halayen yaranmu ko sauran ƴan mata da ke nan, mun gani lalle akwai wani abu a halayensu da zai sa su zama shugabanni. Mu inganta su, mu karfafa su, mu yi karijin ɗinsu su fita su nemi, mu tallafa musu ko mu goyi bayansu. In mun yi haka, to gaskiya na tabbatar za mu samu mata da yawa da za su fito kuma za su ɗauki shugabanci. Ita Kamala Harris, akwai kalman da yanzu ana ta faɗi, wato ya zama slogan a cikin wannan taro da ake yi, an ce kar ki tsaya ki yi gunaguni, ki tashi ki yi wani abu. kalman nan mamanta ne ta faɗa mata lokacin da ita Harris take girma. Mamanta sai ta ce mata, Kamala, karki gunaguni, ki ce akwai damuwa na akwai da ki tashi ki wani abu. Wannan kalma ya karfafa matan nan. Hakan nan idan mun karfafa ƴaƴanmu mu yi musu galgadi, mu yi encouraging din su, mu ce musu ku fa za ku iya yi ba abin da ba za ku iya yi ba a duniyar nan in kun sa kanku. To ina tabbatar maki mata da yawa za su tashi su samu kansu a cikin masoyoyi, kuma za su yi aikata duk ayyuka da aka sa su a position da aka sa su ba shakka.
To bari mu tabo batun abun hannu. Aka ce ba harkar siyasa dai ba a yin ta banda kuɗi, kuma wannan na ɗaya daga cikin korafe-korafen da mata musamman a Najeriya suke yi game da tsayawa takara. Sukan ce ba su da uban gida kamar yadda 'yan takara maza suke da iyayen giji. Mun sani cewa a nan siyasa Amurka, ko da mutum yana da kuɗi ma bai amfani da kuɗin aljihunshi ya yi siyasa, ana neman gudunmuwa ne ta rosisi daga al'ummar gari. Kina ganin yana yiwuwa Madam Hafsatu mu kai ga lokacin da a cikin wata ɗaya kacal daga lokacin da shi shugaba Biden ya janye takarar shi ya ambaci sunan Kamala a matsayin wanda yake so ta tsaya takara a maimakon shi, zuwa yanzu ta tara sama da miliyan 300 gudunmuwa. Miliyan 300 gudunmuwa, kuma wannan miliyan din ba ana magana cewa mai bada miliyan 10 mai bada miliyan 100 bane, a taro sisi dai anan. Yana yiwuwa mu kai ga irin wannan matakin da za a samu goyen baya, ko da mutum bai da sisin kobo ya iya tsayawa takara ya samu gudunmuwa har ya kai labari.
Ina ganin fa yana yiwuwa, dan saboda duk da dai lokacin da hakan ya faru ni ba na Najeriya, ina nan Amerika lokacin Buhari kenan. Mun ji labari wanda aka ce kuma hakan ya faru, akwai wanda suka dinga talakawa, suka dinga akawa da kuɗi mai 1,000 mai 500, wani ma ce shi kaki a yi menene irin abubuwa haka. Akwai tsofaffi su ma za ki ga an ce sun dan tara kuɗi su ma sun ci ga gudunmawansu. Ina ganin za a iya yi, kuma ni ina ganin a lokacin da aka ma Buhari haka ɗin duk mutane sun sa hope sosai, saboda an kai wani yanayi a Najeriya kamar ana matsatsi ana neman canji. So idan aka ga mutum wanda ake ganin zai iya canza al'amari,
tunda dai mata muke korafin ciwon ba a ba su wannan dama.
Haka yanzu a gama ce da za ta fito, ana ganin fa za ta iya canza yanayi mara daɗin nan da ake fama a Najeriya, kuma an yarda da ita, an yi trusting ɗinta.
To kafin mu jingine wannan batu, mako mai zuwa za ku ji hanyoyin da bakin shirin ke ganin za a iya bi har haƙar mata ta tsayawa takara a ƙasashen nahiyar Afirka za ta iya cimma ruwa. Kada ku bari a baku labari. Ta kamar yadda kuka ji a gabatarwa, yau ma muna tare da Hajiya Hauwa Ahmed, shugabar ƙungiyar mata Zalla a jihar Kano, wadda ta ɗauki ɗawainiyar renon 'ya'yanta marayu 8 ita kaɗai, ta kuma ɗauki matakan inganta rayuwar mata gadan-gadan. A yau Hajiya Hauwa ta bayyana ƙalubale da suke fuskanta a wannan yunkurin da kuma matakan da suke ɗauka na shawo kansu. Ga Hajiya Hauwa.
Gaskiya ba mu samu wani ƙalubale sosai-sosai ba, sai dai kurin kin san duk inda ka ɗauko abun to ba za ka rasa wasu masu tunani daban akan abun ba. Yawancin waɗannan matan da muke dan babba su kuɗaɗe dan kaɗan haka, ɗaya biyu uku, zaki ga wasu suna rashin maido da kuɗi kamar yadda muka tsara. Sai mun tabi wani gumma, sai dai mu cika. Amma dai ni wannan abin duk baya karya min gwiwa, saboda na san ita rayuwa dama dole sai an samu yan challenges irin haka. Amma a hankali idan ne rating na auna nasarar da aka samu da muke samu da kuma dan damuwar, sai naka kaɗan ce su ni bana damuwa, sai mu dora kurin haka. To shi kansa na adidi ta mada maka bullo da shi, wasu suna ta cewa ya za a yi mace ta tuka adidi da sau a Kano, ai wannan ba daidai ba ne. To duk wani sun faɗa bana ɓata rai, sai dai in ƙoƙari na fahimtar da su cewa ai sana'a ba haramun ba ce a gurin 'ya mace, inda za ta kama kanta. To kuma dama mu mun yi tsari
shigar da zamu yi da adaidaita sakwannan duk wata zata tuka mana a cikin makwai kristoci wanda da yawa sun turo sunayensu suna so a miss training a miss horarwa kuma muna horar da su a yanzu haka suna da yawa a cikin mu to amma muna da sharadi cewa dole zaki saka hijabi zaki shiga ta mutunci ba zaki ranga surute barkate a cikin adaidaita sahun ba saboda mu tare mutuncin mu na addini to abinda kika fito yi sana'a kika yi wacce tazo ba ruwanki da kawance ko sabawa ko wani alaka a ke kai mata inda zaki aje suke tafi kurin kuma ki zama kin zama kin kama kanki sitarki mai kyau so duk kuma sun yi da ka'idojin mu so duk wacce ta tuka ajiri tan za ku ganta cikin hijabin ta ruwan hoda saboda shi kansa kalar ajiri tan shi ma ruwan hoda ne dan bambance inda ko daga nesa ka hango zaka ci ga na mata can so ita ma kuma za a ganta a nitsanta a kammalanta babu sakin kida barkatai din nan tunda ba wani holewa kika zo ba gidan biki kika zo ba sana'a kika fito kullum muna nuna musu sana'a kika fito to ki abin da ya dace danki hada kudaden ki ki koma gida cikin mutunci da daraja so kalubalen da muka fi ki dan yawan samu din ki alamu suna challenge suna ganin taya za a yi mace ta yi haka to amma in Allah ya so yadda duk wanda yake da wannan tunanin zai gama ba haka bane tunda gashi already matan nan suna ta tukin nan a idan mu muna gani duk da dai ba mu gama hawa titi gaba ɗaya an fara daukar passenger ba amma mun fito test ya fi sau hudu muna zagaye Kano sai a yi mata guda 20 su zagaya to ba su lokaci muna auna tafiyar batirin nan kamar yadda suka ce mana yana tafiyar kilometer 100 mun auna mun gani hakika zai mana aikin tafiyar kilometer 100 din nan sannan kuma routes din da aka ce za a bi dukkan dora matan mu akai suna bi duk sun je sun yi sun gani so yanzu jira muke kuran kadan wanda ba su karasa maimaicin training din ba su karasa zuwa nan da bayan sallah insha Allah za a gan mu mun fara harka dumu dumu su wayannan NGO din su suka kama mana office a Club Road suka biya mun suka biya mana kusan na shekara 6 sannan suka nemo wata kungiya mata mata suka ce dan abin na waye karfi suka hada ni da ita suka ce ita ma mu hadu mu yi aikin ana cewa kungiyar ita kuma yar baiwa eh yar baiwa su to ita ma tana nan da duk abin da muke dinan tare muke yi da ita komai raba mana ake bibbiyu dan mu yi karfi muna sabara yi ma za mu iya karo wasu dan mata mu dai ni dai babban buri ne na ga matan nan sun fito da yawa ya zama sana'a ya zama rufin asiri da wahala da talauci da ake ya zama an samu saukin sa
to a takaice ana daƙiƙa 30 ya kike hada wadanne da harkoki da rukun marayu da kike da su
to alhamdulillah ita rayuwa idan mutum yana da tawakkali kuma ya dauka Allah ne yake shirya masa komai a rayuwa to ba zai samu damuwar komai ba ni komai tunkare ne haka nake karbe shi in ga daga Allah ne so Allah kuma ya san zai bani damar yanda zan yi dan haka sai in riki addu'a kurin kuma yaran nuna masa zahirin rayuwa yanda take mu karbe ta yanda ta zo mana to haka dukkan su yaran da nawa da nake ga miki su 8 dukkan su sun yi karatu mata guda 6 nake da su maza guda 2 a guda 6 nan na aurar da guda 4 yanzu ranjin ma nan mizo zan aurar da ta 5 saurayar auta na kwaya daya ita kuma tana school of nursing ita ma tana final year insha Allah ita ma wurin next year insha Allah za ta yi aure mazan kuma na aurar da guda 1 saura guda 1 shi rage so alhamdulillah babu abin da zai gagar dan adam idan ya tura lamarin sa da Allah kuma ya dogara da abin da yake da shi komin kankantar sa to haka nake rayuwa kuma yara haka dinda koya musu tarbiyar mu karba abin da Allah yayi mana kuma a hakan ma abu ne mai kyau mu gode wa Allah ina yau nuna musu a haka din da muke ciki babu uba zaka mun fa wasu da masu uban da dama saboda karatu bai taba yankewa ba yara na ma mafi yawancin su ma duk private schools kai dukkan su har university private university duk suka gama so alhamdulillah ni ban samu wani kalubale ba ba don kuma saboda kawai dogaro da Allah shine tunani na da addu'a
sana'ata bane
dale dale maraba da ke dinariya
sai ku tashi ku nema ayye nema yana hana ciwon zuciya
dale dale maraba da ke dinariya
ayye zamani ya canza mata da kwalliya ke baye dan Allah ku kama sana'a ayye lokaci ya canza mata sai a kama sana'a mata sai ku tashi ku nema ayye da kwalliya ke roho idan babu kwalliya wannan roho
barkan Lahajiya Hawwa. Shirin kallabi yana jinjina ma bakuwata mu ta mako da kuma fatar hakanku ta inganta rayuwar mata za ta cimma ruwa. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban kasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Ina godiya ta musamman ga kallabin mu ta mako Hajiya Hawwa Ame, shugabar kungiyar mata Zalla da ke da cibiya a jihar Kano. Da bakinmu na yau ‘yan gwaggwarmaya Madam Helen Bako a California da Hafsatu Yakubu a birnin Chicago duka a nan Amurka. Sai kuma wakiliyarmu Baraka Bashir a birnin Kano da ta yi mana hira da kallabinmu ta mako a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Baki ɗaya kuma da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na yanzu kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a ji tsosu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai Fiona Nanduru da ta bada umarni da ma injiniyanmu na yanzu Hawwa Sharifi, muku fatan alheri daga nan Washington DC. Mu kwana lafiya, sai da safon ku.